وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايهك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تو الحمد لله.
بسم الله.
نعم. Zaka shiga addinin musulunci ne? To madalla, wani ne ya turo ka ko kai kanka? Kai kake so ka shiga, ba tilasta ka maka akai ba, ba matsa maka akai ba, da zabin ka da yardarka. To masha Allah. Zan faɗi kalmar da abin da na faɗa ka faɗa tare da ni. Ka ce ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullahi. To masha Allah, to ka zama musulmi daga yanzu. Da wani addini kake yi? Da kana Christianity. To a Kiristanci ana cewa Annabi Isa dan Allah ne, ko a kira shi Allah ko a kira shi Allah da. To a musulunci mun yadda Annabi Isa annabin Allah ne. Allah ne ya aiko shi, kuma an haife shi haihuwa ta mu'jiza, amma shi ma bawan Allah ne kamar sauran halittu. Ba Allah bane, shi manzon Allah ne, bawan Allah ne. Ga yadda da wannan. To alhamdulillah. Ya sunanka? Dan Juma. To kana so ka ci gaba da Dan Juma ko za ka canza suna? Ha? Kana san Bilal? Masha Allah. Lalle ka karɓi kalmar tauhidi da gaske. To masha Allah. To Bilal, Allah ya baka albarka. Kuma ka amfani al'ummar ka, ka amfani danginka. Yanzu ka je kai wanka, ka dawo a ci gaba da ibada tare da kai, kuma ka samu inda za ka koyi addini, wanda su koyar da kai yadda ake sallah, yadda ake alwala, yadda ake sallah. Ka riga zuwa kuma makaranta kana koya, kar ka ce za ka riga kallon abin da mutane suke yi. Shi musulunci koyansa ake yi, ba wai ana kallon abin da musulmi suke yi ba, wani abin ba daidai suke yi ba. Yawwa, sai ka koya ka gaya ake yi. Allah ya maka albarka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka, masallacin Gwallaga da ke nan cikin garin Bauchi, a jihar Bauchi, a wannan yammaci na Laraba. Yau muna 22 ga watan Ramadan, hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 1447, wanda kuma ya zo daidai da 11 ga watan biyu miladiya ta 2026. A wannan majalisi da muke tafsirin Alkur'ani mai girma, wanda ba mu gushe ba cikin tafsirin suratul Nur, wanda a yau ma za mu ci gaba da tafsirin aya ta 27 zuwa ta 28 insha Allah. Kafin mu shiga karatu, muna marabtar baƙinmu da suka zo daga Katsina, muna musu maraba. Akwai Malam Adam Husaini, shi ne jagorar tafiyar, ɗaya daga cikin malamai na jihar Katsina, da duk shekara sun saba kawo mana ziyara wannan majalisi. Akwai Malam Mustapha Modibbo, akwai Malam Aminu, akwai Malam Abdullahi, akwai Malam Muhammad Sani. Dukkan ku muna muku maraba, kuma muna fatan yadda kuka zo nan lafiya, Allah subhanahu wataala ya maida ku gida lafiya. Allah ya sa muku wannan tattaki a cikin mizanin ku na alkhairi. Allah subhanahu wataala ya ba ku lada, kuma ya maida ku gida lafiya. Allah ya karbi wannan aiki naku. Muna godiya kwarai. Kafin mu shiga, akwai tambayar da zamu ansa. Wanda yana tambaya ne yake cewa, mace ce, ina tsammani take tambaya, take cewa ni ce afuwan namiji ne, yace ni ne na ce insha Allahu, wallahi ba zan yi abu kaza ba. To yanzu insha Allahu din da nayi za ta katange ni daga kafara? Na'am, idan mutum yace zai yi abu kaza, ya hada da insha Allah ko yace ba zai yi abu kaza ba kuma ya hada da insha Allah to idan abin nan ya zo bai faru ba ya ce zai yi kuma sai yayi ko ya ce ba zai yi ba kuma sai yayi ya ce zai yi sai ba zai sai bai yi ba to wannan insha Allah din za ta yi masa amfani ba zai yi kafara ba tunne yace wallahi gobe ba zan je kasuwa ba insha Allah ya hada fadarsa da insha Allah ci wallahi gobe ba zan je kasuwa ba insha Allah sai kuma ya ga bukatar dole ya je kasuwar nan to tunda ya riga ya ce insha Allah sai ya tafi kasuwar wannan ba zai zama ya kare rantsuwarsa ba tunda daman cewa insha Allah don haka babu kafara akan sa babu kafara akan sa amma da sharadin ya fadi insha Allah din tare da rantsuwar ko dai ya fade ta kafin rantsuwar ko bayan rantsuwar ce insha Allah wallahi bazan je kasuwa ba ko ce wallahi bazan ko ce bazan je kasuwa ba wallahi insha Allah ko dai ya fade ta kafin rantsuwar ko bayan rantsuwar dai ne saboda haka in yayi haka to wannan rantsuwar tashi ba za ta sa shi kafara ba ko da ya karya wannan shine abin da yake cewa togaciya wa zai fadi insha Allah da dukkan wani abin da yake kama da insha Allah misali yace in Allah ya so ko in Allah ya ga dama ko da yardar Allah ko ce da izinin Allah duk ma'anar su da ɗaya da insha Allah din ce da izinin Allah zan yi abu kaza sai kuma yazo ya kasa yi to nan da izinin Allah din yayi togaciya da ikon Allah ko in Allah ya hore ce in Allah ya hore zan yi kaza sai kuma ya zanto bai iya yi ba to duk waɗannan istisna'i ne togaciya ce dai za a sako Allah a ciki to togaciya ce ko ka ce insha Allah ko ka ce in Allah ya so ko ka ce in Allah ya yarda ko da izinin Allah ko da yardar Allah duk dai ma'anar su daya duk ma'anar su togaciya ko in Allah ya hore ko in Allah ya yassare to matukar ka faɗi wannan tare da rantsuwar to shikenan ba sai kai kafara ba wannan shine abinda malamai suka yi ijma'i a kansa babu sabani tsakanin malamai anan inda suka yi sabani idan ka jinkirta in ka jinkirta fadar insha Allah din mutun ne ya ce ba zai yi kaza ba sai bai fadi insha Allah din ba sai bayan dan lokaci kuma sai ya tuna sai ya ce insha Allah to wannan insha Allah ba za ta amfane shi ba anan idan an samu tazara tsakanin fadar abinda ka fada kai rantsuwa a kansa da fadar insha Allah aka samu dan tazara da zaka ya ce ko wata magana ta shigo ko wani aiki ya shigo to wannan insha Allah din anan ba za ta hana ka kafara ba amma in dai tare ka fade su to shikenan ka samu katanga sai tambaya ta biyu shin akwai wani mikidari akan wucewa gaban mai sallah wato wani mikidari ne tsakanin mutum mai sallah da kuma wanda zai wuce ta gabansa ta yadda in ya wuce za a ce ya tsallaka masa sallah ko kuma in ya wuce a ce bai tsallaka masa sallah ba abinda ake so masallaci in zai sallah gurin da ake wucewa to ya sa sitira idan san ana wucewa hanyar wucewar mutane ce to wajibinsa ya sa sitira wajibi ne ya sa sitira in bai sa sitira ba kuma ya zanto dole mutane za su wuce ta nan ba su da inda za su wuce sai ta nan to in suka wuce ta gabansa shi ya yi laifi ba masu wucewar ba ya zo daidai da wata kofa ita ce kadai kofar da ake wucewa ita ce kadai hanyar da ake bi sai ya zo tsiri sallah kuma bai sa sutura a gabansa ba to anan dan an gitta sallarsa ba a da laifi shi ke da laifi amma in ya sa sutura wani ya zo zai gitta tsakaninsa da sutura to duk wanda ya gitta tsakanin da sutura ya yi laifi ya sa sutura a wani zuci zai tsallaka tsakaninsa da suturarsa to an ba shi dama ya hana shi wucewa idan ta kama ma ya tunkuɗe shi ya angije shi ko da zai ji rauni duk an ba shi wannan damar to inda ake so a sa sutura shi ne tsakaninka da suturarka kai wuce zira'i uku wato zira'i uku tsakaninka da inda za ka sa sutura ko tsakaninka da inda kake sujjada kai ya wuce ɗani ɗaya wannan shine abin da ya tabbata a hadisin Sahal ibn Sa'ad da kuma hadisin Bilal da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shiga Ka'aba yayi sallah tsakanin sa da katanga wato zira'i uku zira'i shine daga nan guyuwar hannu zuwa ɗan ƙarshen ɗan yatsu shine zira'i daya to tsakanin sa da katangar Ka'aba zira'i uku hadisin sahal yake cewa tsakanin shi da inda yake sujjada da inda sitirarsa take dani daya don ka dauko daga inda sitirarsa take da inda yake tsaye zaka samu zira'i uku ne to a wannan ita ce shine geji abinda ya kara gaba dan mutun ya wuce ba a cewa ya wuce ta gaban mai sallah amma in ya wuce tsakanin wannan tazarar da take inda yake sujjada da inda sitirarsa take bai sa sitira ba to ya ce ya wuce ta gaban mai sallah amma a sani cewa shi mai sallah wajibi ne ya riki sitira wajibi ne ya riki sitira a gaban sa koda da hularsa ne koda takalmin sa ne ba dole sai ya saka sanda ba ba dole sai ya sa wani abu mai tsawo ba ko takalmin sa ya sa ko hularsa ya saka za ta zama sitira kuma wannan za ta bawa masu wucewa dama su wuce ta gaban sa ba tare da an dan damu ba bismillah malam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون
الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن تسكي إيماني لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم كده كشك جدا جندبا جدا جنكبا حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها har sai kun nemi izini kuma kun yi sallama ga waɗanda suke masu gidan zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun la'allakum tadhakkarun zalikum khairul lakum wannan shine yafi muku alkhairi la'allakum tadhakkarun domin ku azantu aje mun fara magana akan wannan ayar wadda take ita ce ayar da tazo da shar'anta yin neman izini da yin sallama lokacin da ka zo shiga gidan da ba naka ba je mun ambato wasu dokoki da suke da alaka da neman izini da yadda ya kamata mutum ya nemi izini lokacin da ya zo shiga gida matukar ba gidansa ba ne to kada ya ce zai shiga ba tare da izinin mai gidan ba kada ya ce ai mai gidan ya yarda ko baya nan ya zo kawai ya shige tare da cewa akwai iyalinsa a gidan kada ya kuskure ya shiga sai ya nemi izini an ba shi izini kada ya ce a'a ai masu gidan kullun suna cikin sutura kamila don haka babu komai don na shiga wannan duk bai ba shi wannan damar ba ya yi sallama sannan ya nemi izini ya shiga in kuma har ya shiga ba tare da izini ba to ya saba wa Allah ya saba wa dokar da Ubangiji subhanahu wataala ya shimfiɗa a jiya mun faɗi wasu abubuwa da suka danganci neman izini yayin da za a shiga a cikin abin da muka ambata ko kuma muka tsaya a kansa shine yayin da mutum aka aika masa ana kiransa to wanda ya aika yana kiransa kamar ya bashi izini ne idan ya zo kawai sallama zai ya shigo ba sai ya nemi izini ba matukar dai ya zo a daidai lokacin da ya kiraye shi sannan kuma a inda ya ce ya zo ya same shi wato ya zo daidai lokacin da ya kira shi da kuma inda ya ce ya zo ya same shi ba a samu jinkiri ba sannan kuma bai canza wuri ba shi wanda ya kirawo shi idan an samu jinkiri to kaga tana yiwuwa ya shiga wasu harkokin kuma daban da ba zai so a ce wani ya zo ya gan shi yana yin su ba don haka kaga idan aka zo sai an nemi izini kenan ko kuma ya kasance ya canza wuri ba inda ya ce a zo a same shi ba kila da yana sitirum ɗinsa yanzu kuma ya shiga cikin gida to ba za ka zo ka ce tunda shi ya kira ka ba kawai bari ka wuce can cikin gida kai tsaye a'a tunda daman cewa ka zo ka same shi a sitirum ɗinsa to yanzu ya bar sitirum ɗin ya shiga gidansa to sai ka zo sitirum ɗin ka jira shi ko ka nemi izinin sa in ya ce ka shigo cikin gidan sai ka shiga to wannan shine abinda ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama imam al-bukhari alaihi rahmatullah a cikin sahih al-bukhari kitabul istizan yayi wani babi inda yake cewa babun idza du'iya ar-rajulu faja'a hal yasta'zinu idan ka kirawo mutun sai yazo shin zai nemi izini idan zai shiga gurin wanda ya kira shi to shine sai ya sa babin a cikin sigar tambaya idan wani mutun ya kira wani yazo ya same shi shin sai ya nemi izini to sai ka hadisi guda biyu ya ka hadisin Abu Huraira da Annabi sallallahu alaihi wasallama a ciki yake cewa huwa iznuhu shi wannan dan aikin shine izinin nasa dan je dan aike ya je ya dawo tare da shi to ba sai ya nemi izinin ya shigo ba shi dan aikin shine izinin nasa sannan sai kuma ya kawo har ila yau wannan hadisi Imam al-Bukhari ya kawo shi mu'allaqan ba tare da kawo isnadin sa gaba ɗaya ba amma cikin littafin sa al-adab al-mufrad ya kawo shi da cikakken isnadin sa haka nan Abu Dawud a cikin littafin sa sunan shi ma ya kawo shi lafazin Abu Dawud yana cewa idza du'iya ahadukum ila ta'amin faja'a ma'ar rasuli fa inna zalika lahu iznun idan aka gayyaci mutun yazo ya ci abinci wato aka aika dan gayyata yaje gaya masa suka zo tare to wannan dan gayyatar da yazo tare da shi shine izinin sa ya shigo ba sai ya nemi izini ba wannan yana cikin sunan al-Baihaqi har ila sunan al-Kubra na al-Baihaqi to bayan Imam al-Bukhari ya kawo wannan hadisin wanda yake cewa dan aiki shine izinin ka ba sai ka nemi izini ba idan har gayyata ka aka yi ka zo da dan aikin da ya gayyace ka sai kuma ya kawo wani hadisin har ila yau shi ma na Abu Hurairah radhiyallahu anhu wanda yake cewa na shiga tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fawajadtu labanan fi qidhin sai na ga an kawo wa annabi sallallahu alaihi wasallama wani nono wato an kawo masa nono a cikin wata ƙwarya faqala sai annabi ya ce ya aba hir ilhaq ahli as-suffa fad'uhum ilayya ka tafi wajen ahli as-suffa so su ne bayan Allah da suke zaune a masallacin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama na nan Madina bayan sun yi hijira daga kasashensu daga garuruwan su sun zo Madina ba su samu masaukai ba saboda masaukai sun cika ba gurin zama sai suke zama a masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama nan suke kwana nan suke tashi nan suke yini to idan an kawo annabi sallallahu alaihi wa sallama wani abu musamman abin da ya shafi abinci yakan aika a gaya musu wani lokaci su zo gidansa sai su karɓi wannan abincin to shine da aka kawo nono annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki Abu Huraira ce je ya gaya musu cewa su zo to shine yake cewa fa'ataituhum fad'awtuhum nazo na same su sai na kirawo su fa aqbalu fasta'zanu fa udhina lahum sai suka zo da suka zo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka nemi izini sai aka yi musu izini fa dakhalu sannan sai suka shigo to kaga wancan hadisin na farko yana nuna maka cewa idan aka aika ka zo tare da dan aikin to wannan dan aikin shine izinin ka ba sai ka nemi izini ba sai kuma ya kawo hadisi na biyu shi kuma gashi yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika a kira masa ahli suffa shine ya tura Abu Huraira kuma suka zo sai da suka nemi izini sannan aka ba su izini sannan suka shigo to kaga a zahiri kamar hadisan guda biyu sun ci karo wanda ne yasa Imam al-Bukhari ya kulla babin da sigar tambaya bai kawo shi da sigar yanke hukunci guda ɗaya ba sai ya ce idan mutum ya aika aka kirawo masa hal yasta'zinu wanda aka kirawo din nan zai nemi izini sai ya kawo shi a sigar tambaya sai ya kawo waɗannan hadisai guda biyu waɗanda a zahirin su kamar suna cin karo to malamai sun haɗa hadisan nan guda biyu kowanne sun faɗi janibin da yake aiki kamar al-Muhallab kamar yadda yake cikin littafin sharhin Bukhari na Ibn Battal al-Maliki rahimahullah yake cewa idan aka aika wa mutum cewa ana gayyatar sa yazo sai ya ansa wannan gayyatar ba a samu wata tazara ba tsakanin lokacin da aka gayyace shi da lokacin da ya ansa to wannan gayyatar ita ce izininsa ba wani tazara lokacin da aka ce yazo a lokacin yazo to wannan gayyatar ita ce izinin sa amma idan yazo ba lokacin da aka gayyace shi ba an gayyace shi yazo da karfe 10 ko karfe 11 rana amma bai tashi zuwa ba sai karfe 3 to kaga bai zo daidai lokacin da aka gayyace shi ba to fa innahu yasta'zin to a lokacin in yazo zai nemi izini dan tana yiwa komai ya canza idan mutumin nan watakila shi kadai ne yanzu yana tare da iyalansa sanda ya kira ka kazo shi kadai ne amma yanzu yana tare da iyalansa sanda ya kirawo ka kazo watakila bai kwanta ba amma yanzu ya kwanta ya fara bacci saboda haka kaga lokacin ya canza don haka a lokacin sai ka nemi izini don haka sai suka hada tsakanin waɗancan hadisan guda biyu hadisin farko da yace in kazo tare da dan aike shi wannan dan aiken shine kamar izinin ka wannan yana nuna in ka zo a nan take baka bata lokaci ba wannan kuma na ashabus suffa shi kuma yana nuna idan daga baya ne kuka zo to sai kun nemi izini haka nan idan aka kirawo shi zuwa wani wuri ya kirawo shi ne zuwa wani wuri wurin da ya kirawo shi kuma ya san cewa akwai wani wanda shi ma an gayyace shi yana wurin kamar wata walima ce aka shirya an shirya abinci an shirya wurin da za a hadu a ci abinci saboda haka akwai wani wanda ya riga ka zuwa ya riga ya zo ya shiga kai ma kana cikin wanda aka gayyata to a irin wannan yanayi in ka zo ba sai ka nemi izini ba tunda already an samu wani ma ya zo har ma ya ba shi dama ya shiga ka zo ka samu komai an shirya shi kai ake jira ire-iren ka ake jira to in ka zo a nan ma za ka shiga ba sai ka nemi izini ba amma in ya zo ya samu ba wani wanda aka ga ba wani cikin irin waɗanda aka gayyata ya zo gurin to sai ya jira har sai wani sai an ba shi izini sannan ya shigo to wannan shine abin da Ibnu Battal ya hikaito daga al-Muhallab na cewa ya hada tsakankanin waɗannan hadisai kuma wannan shine abin da shi ma Ibnu al-Qayyim a cikin Zadul Ma'ad ya hada aiki da waɗannan hadisai duka wasu daga cikin malamai su kuma suka ce in ya zo tare da dan aiken in tare da dan aiken ya zo kamar yadda ya nuna a cikin hadisin Abu Huraira to shikenan ba sai ya nemi izini ba kawai abinda zai yi shine sallama sallama ta sun hadu da wanda ya gayyace shi abinda yake kansa shine kawai sallama amma ba neman izini ba amma idan ya zanto shi wanda aka aika ba su zo tare ba to wannan yana buƙatar ya nemi izini idan ya zo wannan shine abinda al-Tahawi ya hada tsakankanin hadisan guda biyu yayi hujja ma da cewa hadisin da Abu Huraira wanda aka aiki shi ya zo da ahlus suffa hadisin yana nuna ba su zo tare ba tunda yana cewa fa akbalu fasta'zanu fa uzina lahum fa dakhalu sun zo sun nemi izini yace ai da a ce tare da Abu Huraira suka dawo da sai ya ce mun zo muka nemi izini to da cewa Ibnu Hajar bai gamsu da wannan hujjar ba yace wannan shi yana ganin ba lalle ba su dawo tare da Abu Huraira ba Shanqiti a cikin Adwa'ul Bayan shi ma ya zabi wannan wajahi na biyu abinda zai kara karfafar wannan shine hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama da yace rasulur rajuli ila rajuli iznuhu rasulur rajuli ila rajuli iznuhu manzan da mutun zai aika zuwa wani to shi manzan shine izinin sa wanda yana cikin sunan Abi Dawud kuma Sheikh Nasiruddin Al-Albani alaihi rahmatullah ya inganta shi Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahimahullah yana cewa idan mutum ya zo sai ya samu kofa a bude an gayyace shi da ya zo kuma sai ya samu kofar wurin a bude an ma shirya gashi nan an shirya gurin zama da abinciccikan da za a ci to wannan shi ma baya buƙatar sai ya nemi izini tunda ga gayyata can daman an bashi sannan kuma da ya zo ya samu gurin an shirya shi na irin waɗannan mutanen da aka gayyata to a wannan lokacin baya buƙatar ya nemi izini kafin ya shigo al'ada ta gudana cewa idan al'ada ta riga ta gudana cewa in aka yi gayyata musamman gayyatar walima ana shirya gurin da za a haɗu a yi walimar to duk wanda ya zo tare da abin nan katin gayyata to baya buƙatar kuma sai ya nemi izini na wanda yake da wato na mai gurin tunda wannan katin gayyata shine izinin sa kawai yana zuwa sai ya shigo ya zauna ya ya ci abinda zai ci ibn al-qayyim alayhi rahmatullah a cikin littafin sa gasatul lahfan la a cikin littafin sa jala'ul afham jala'ul afham da yazo maganar kissar annabi ibrahim alayhi salam annabi ibrahim Allah subhanahu wataala ya wadata shi da dukiya yana daga cikin annabawan da Allah ya ba su dukiya kuma ya kasance mutum ne mai karbar baki mutum ne mai karbar baki ko da yaushe yakan karbi baki kuma ya karrama su ya girmama su ya ainihin kula da su to sai yake kawo abin da yake nuna haka a cikin alqur'ani sai ya dauko fadar Allah subhanahu wataala inda yake cewa hal ataka hadithu dhayfi ibrahim almukramin idh dakhalu alayhi faqalu salama قال سلام قوم منكرون ce shin labarin bakin annabi ibrahim masu karamci masu daraja bai zo maka ba idh dakhalu alayhi lokacin da suka shiga wajensa qalu salama tace muna maka sallama qala salamun ce salamun alaikum kuma ya mayar musu da sallama wacce ma ta fita su ce qaumun munkarun mutane ne da ban gane ku ba daga ina kuke to shine ibn al-qayyim yake cewa fadar Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa idh dakhalu alayhi suka shiga wajensa ba tare da an ambaci cewa sun nemi izini ba ce wannan alama ce da take nuna cewa annabi ibrahim alayhi salam ya saba karbar baki a koda yaushe al'adar sa ce ya ware wurin da yake karbar baki saboda da sun zo kawai shigowa suke yi ba ma sai sun tsaya neman izinin sa ba wannan yana nuna cikar karamcin sa da kulawarsa da baki to a irin wannan wurare da ake warewa saboda waɗanda aka gayyata to da zarar sun zo lokacin da aka gayyace su to ba sa buƙatar kuma sai an ba su wani izini kuma daban a ce ai an ce ku nemi izini a'a wannan gayyatar ita ce izinin nasu sai su shigo a yana daga cikin abin da ya kamata mai neman izini ya sani shine a kada kamar yadda muka faɗa kada ya wuce wato lokacin da yake neman izini zai nemi izini sau uku in ya tashi neman izinin sau uku kada ya ce zai yi su gaba ɗaya a lokaci guda a'a ya zama na yayi ɗaya bayan ɗaya wato in ya nemi izini na farko to idan ba da lokaci ɗan minti ɗaya sannan ya sake nema minti biyu sannan ya sake nema ba kawai ya ta ƙara kira ba yana ta iwu lokaci guda a cikin haka akwai cutarwa da shi wanda ka zo neman izinin wajensa kada kuma ya ce ko zai rika doka kofa dukan kofa da ƙarfi ko ya rika ihu yana kiran sunan wanda ya zo gurinsa wanda duka bai halatta ba kuma akwai cutarwa ga shi wanda ka zo wajen nasa wataƙila kuma wannan ihun da za ka yi ma ya tsorata shi ɗauka cewa wasu miyagu ne suka zo masa ka tuna Allah subhanahu wataala ya yi wa al-a'rab mutanen ƙauye wanda suke shigowa madina gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama zo su rika kwala masa kira daga wajen gidajensa ɗakunan matansa Allah subhanahu wataala ya musu faɗa ya ja kunnensu yana cewa abinda suke yi aiki ne na marasa hankali masu hankali ba za su yi wannan ba الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم التي إن الذين ينادونك من وراء الحجرات ونسك قال مك كرا تباين قلا جما تنكا أكثرهم لا يعقلون التي يوانشن سباس لهنكلي يوانشن سباس لهنكلي باس لنطوا ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم da a ce sun yi haƙuri har sai ka fito ka same su da kana khairan lahum da ya fi musu alkhairi saboda haka ba daidai ba ne a zo kai ta ƙwala wa mutum kira ta bayan gida in ka nemi izini sai ka ɗan jira in ya ansa to in bai ansa ba sai ka sake neman izini a cikin nutsuwa sai kuma ka jira in ya ansa shi kenan in bai ansa ba kai na uku to shi kenan sai ka kama hanya ka tafi sannan tare da neman izini akwai sallama akwai sallama kamar yadda ayat ta ce hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha kuma hadisai sun nuna cewa ita sallamar ake fara yi hadisai sun nuna cewa ita sallamar ake fara yi sannan a nemi izini, kuma ita ma sallamar zaka yi ta ne da muryar da zaka jiyar da waɗanda suke cikin gida, kai muryar da waɗanda suke cikin gida za su ji, kada ka daga murya da ƙarfi ta yadda ma zaka tsorata wasu, ko idan wasu suna bacci zaka tashe su, wannan ba haka ake bukata, sai ka daga murya wacce take madaidaiciya. Sannan zaka ne zaka yi sallamar sau uku, zaka yi sallamar sau uku, idan ya zanto mutum ɗaya ne zaka shiga wajensa, to sallama ɗaya ta isa, idan mutum ɗaya ne a cikin gidan ka zo zaka shiga wajensa, to in kai sallama ɗaya ta isa, amma idan mutum ya fi mutum ɗaya to sai kai sallamar sau uku, dan wannan bai ji wannan bai ji ta biyu, in bai ji ta biyu bai ji ta uku. Ya tabbata a cikin Sahih al-Bukhari hadithin Anas dan Malik radiyallahu ta'ala anhu, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idza sallama sallama thalathan, Anas yace annabi ya kasance idan zai sallama yakan yi sallama sau uku, wa idza takallama bi kalimatin a'adaha thalathan, idan kuma magana yake fada to yakan maimaita magana sa sau uku. Annabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana ya ziyarci Sa'ad ibn Ubada, Sa'ad ibn Ubada shine shugaban kabilar Khazraj, wannan babbar kabila ta Madina ta Larabawan Madina. Annabi ya je gidansa ziyara, Annabi yakan ziyarci sahabbansa a gidaddajinsu, wanda yana nuna maka tawari'unsa da kuma yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake da saukin kai da kyakkyawar mu'amala ga sahabbansa. Haka ya tashi ya je gidan Sa'ad ibn Ubada ziyara, ya je ya ce assalamu alaikum, ya yi sallama. Sa'ad ibn Ubada yana ciki kuma ya ji sallamarsa, sai ya ansa masa ƙasa-ƙasa yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai ji ansar ba, sai Annabi ya sake yin sallama ya ce assalamu alaikum, sai Sa'ad ibn Ubada sai ya sake mayar masa da sallama ƙasa-ƙasa, Annabi bai ji ya ansa ba, saboda haka sai ya sake yi ya ce assalamu alaikum karo na uku, sai ya sake mayar masa da sallama ƙasa-ƙasa, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya juya, tunda ya yi sallama uku ba ansa masa ba, to alamar ko dai babu kowa da zai ansa masa sallamarsa, ko ko a lokacin ba a da buƙatar wani ya shigo gidan. Da haka da ya ga haka sai ya juya, yana juyawa Sa'ad ibn Ubada ya fito da gudu ya zo ya riske shi, ce ya Rasulullah, wa alaikum assalamu ya Rasulullah, yana ansa sallamarsa, ce to ka ji tun farko dan me baka ansa ba, sai yanzu da na juya sannan zaka ansa, sai yake cewa innama aradna an nastakthira min taslimika ya Rasulullah, so muke kai ta mana sallama kai mana da yawa, tunda sallama nan ai addu'a ce, aminci ya tabbata gare ku, suka ji daɗi, sai yake ansawa yadda za a ƙara masa wata addu'ar, saboda haka so muke kai ta yi mana, shi yasa muka ki ansawa, ya ce wallahi kad sami'na, ya rantse da Allah ya ce wallahi mun ji sanda kake sallamar, amma ba ma so ka daina. To shi ne daga nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya biyo shi, suka zo suka shiga gidansa. Saboda haka ana yin sallama har sau uku, kamar yadda isti'zan din shi ma sau uku, ita ma sallamar ana yin ta sau uku. Neman izini ba zai ɗauke maka sallama ba, dan ka nemi izini baya nuna cewa ba sai ka yi sallama ba. Magabata suna ɗaukan sallama a matsayin ita ce mabuɗin shiga gida, ita ce miftah, miftahud dukhul assalam, miftahud dukhul assalam. Amma ita sallamar za ta iya wakiltar neman izinin, za ta iya zama a madadin neman izini, amma shi neman izini bai zama a madadin sallama ba, cewa neman izini wajibi ne, neman izini wajibi ne, sallama ko mustahabbi ce, sallama mustahabbi ce, neman izini shi kuma wajibi ne, to amma ita sallamar shi ne sanar da mai gidan cewa ga kanan kuma kana son ka shigo, idan ya ansa maka tare da baka izini shi kenan, ba sai ka kuma nemi wani izini daban ba, kaga sallamar ta ɗauke maka neman izinin, lokacin da ya ansa maka ya ce shigo, kaga ba sai kuma ka sake cewa in shigo ba, sallamar ta isa. Abinda yake ƙara tabbatar da wannan hadisin da Abu Dawud ya ruwaito daga Kalada ibn Hanbal, Kalada ibn Hanbal yake cewa ɗan uwansa Safwan ibn Umayya, Safwan ibn Umayya ɗan uwansa ne li'ummin sa, sun haɗa uwa da shi, yake cewa ya aika shi gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama yaje kaiwa Annabi sallallahu alaihi wasallama wani nono da wasu ƴaƴan abin nan ƴaƴan bareyi kanana sannan kuma tare da guriji ya kai ma Annabi sallallahu alaihi wasallama gida shine da yaje Annabi sallallahu alaihi wasallama yana can ala fi a'la alwadi yana can saman Makka wanda bayan shi Safwan ibn Umayya ya musulunta kenan bayan an yi fatu Makka Annabi bai baro Makka ba yana masaukin sa a can farkon shigowa hanyar shigowa Makka yana wani gida sai ya ce je kai masa waɗannan kayan kyaututtuka shine da yazo yana zuwa sai ya shigo wa Annabi sallallahu alaihi wasallama bai sallama ba shi dan uwan Safwan wato Kalada ibn Hanbal yana shigowa bai sallama ba sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yace irje faqul assalamu alaikum koma kace assalamu alaikum Annabi ya umarce shi da ya koma ya sallama amma bai umarce shi da cewa sai ya kuma neman izini ba saboda ita wannan sallamar da Annabi yace koma yayi ita ce a madadin izinin da zai nema bayan yayi sallama saboda haka ita sallama tana iya zama makofin izini amma shi izini ba zai zama makofin sallama ba an ruwaito daga Ata yake cewa naji Abu Huraira yana cewa idza qala idan mutum yazo gida sai ya ce wa mai gidan ko masu gidan a adkhulu in shigo walam yusallim amma bai sallama ba fa qul la to ka gaya masa kakka shigo in shigo bai sallama ba ka ce kakka shigo hatta ta'tiya bil miftah sai ka je ka zo da dan mabudi dan mabudin shine sallama fa qultu assalam ata yace assalam sallama ita ce dan mabudin yace na'am sallama ita ce dan mabudin sai ka zo da abin da zai bude maka kofar ka samu shigowa ita ce sallama wannan yana nan cikin littafin al-adabul mufrad na al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala abu nu'aym a cikin littafin akhbaru asbahan ya ruwaito daga Jabir da sanadi Hassan Jabir dan Abdullah yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la ta'zanu liman lam yabda bisalam la ta'zanu liman lam yabda bisalam kada ku ba da izini ga wanda bai fara sallama ba ga wanda yazo bai yi sallama ba kawai cewa in shigo to kar ku ba shi damar shigowa har sai yayi sallama ashe kaga neman izini shi kadai ba zai dauke maka sallama ba dan ka nemi izini an baka wannan baya hana baya nuna ba sai kai sallama ba wannan sallama ita ma wani abu ne wani ladabi ne na musamman صالح البغدادي رحمه الله yake cewa wata rana iyalaina ko bin ahalina sun aike ni zuwa ga Sa'id ibn Jubair babban malamin tabi'i din nan ce sun aike ni in kai masa wata kyauta lokacin da nazo kofa sai na samu yana alwala yana daga ciki yana alwala sai nace da shi a adkhul in shigo sai yayi shiru na sake ce masa in shigo har sau uku bai ce da ni komai ba sannan sai ya ce qul assalamu alaikum fadi fara sallama ce assalamu alaikum sannan ka ce ka shigo saboda haka fada khaltu sai na shigo fa qala sai sa'id ibn al-musayyib sai sa'id ibn jubair yace da ni lam araka tahtadi ila sunna fa 'allamtuka naga baka san sunna ba shi yasa na koyar da kai wannan ita ce rayuwar magabata ta addini duk wanda suka ga yana abin da ya saba wa sunna ko ya suna yana abin da yake sabanin sunna to ba sa kyale shi tafi haka sai sun koyar da shi sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama wa sunnar Annabi ita ce rayuwar su ita ce rayuwar sahabbai ita ce rayuwar tabi'ai ita ce rayuwar atba'ut tabi'ina wannan ta sa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yabe su yace khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum saboda haka babu waɗanda suka kai waɗannan al'ummomi al'ummar sahabbai da al'ummar tabi'ai da al'ummar atba'ut tabi'ina babu waɗanda suka kai su tsarki da kyakkyawar fahimtar addini don haka duk wanda yake so ya bauta wa Allah kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da musulunci to ya kwaikwayi bauta wa Allah daga abinda waɗannan mutane suka ruwaito suka rayu a kansa da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya kai su fahimtar abinda Allah ya saukar wa annabinsa na alqur'ani babu wanda ya kai sahabbai fahimtar alqur'ani babu wanda ya kai tabi'ai bayan sahabbai fahimtar alqur'ani saboda haka waɗannan su ne magabata su ne aka ce ai koyi da su ne as-salafus salih shine muke cewa muna koyi da magabata na kwarai to waɗannan sune magabata na kwarai rayuwarsu in ka bibiye ta zaka cewa duk sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallama duk motsin su sunna ce Sufyanu Thawri alaihi rahmatullah yana cewa idan ya zanto silin gashin jikinka ba za ka iya cire shi ba sai da athar sai kana da wani dalili to kai haka wato kowane irin abu ko mun kankantar sa idan ya zanto za ka iya samun dalilin da zai karfafe ka akan abin to nemi dalilin dan ka zanto kana yin abu ne bisa hujja bisa dalili ko mun kankantar abu kada ka rena to wannan shine abin da yazo daga magabata isti'zani sau uku sallama sau uku su daga cikin malamai suka ce isti'zani din na farko shine neman izinin neman ka sanar da shi wanda yake cikin gidan cewa ga ka ka ƙara so kana kofar gida ko ga ka kana so ya baka izinin shigowa neman izini na biyu kuma ta'kid ne ƙarfafa na farko ne na uku kuma kamar i'zar ne kana so ka yanke hanzari dan idan bai baka ba sai ka juya ka tafi wannan shine abin da Ibn al-Arabi alaihi rahmatullah ya faɗa a cikin littafin sa Ahkamul Qur'an wato littafin sa na tafsiri wasu daga cikin malamai suka ce al-ula sallamar farko ko neman izini na farko lil isma' dan ka jiyar da waɗanda suke cikin gidan ne na biyu kuma dan su shirya su kintsa cewa ga wani bako nan sun yi na uku kuma dan ka ba su dama idza sha'u azinu wa in sha'u raddu in sun ga dama su baka su maka izini in kuma sun ga dama su ce da kai koma haka Ibn Kathir alaihi rahmatullah ya kawo a cikin tafsirin sa idan ya zanto mai gidan kusa yake yana jin ka yana ganin ka kazo to sallama kadai ta isa ma ba sai ka ce in shigo ba idan ya zanto yana gurin sallama dai ta isa saboda kana iya yana abinda da sallamar taka shi zai ba shi dama tunda ya ganka ka shigo ko ka koma zai iya gaya maka haka Imam Ahmad da Ahlus Sunan surwaci hadisi daga Rabi'i ibn Hirash radiyallahu ta'ala anhu yake cewa wani mutum daga Bani Amir daga kabilar Banu Amir annahu sta'zana 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama ya nemi izinin Annabi sallallahu alaihi wa sallama Annabi yana gida yana zuwa sai ya ce a aliju in shigo sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa hadibinsa ya ce fita ka je ka koyar da shi ya ake neman izini fita ka koyar da shi ya ake neman izini saboda sai ya je ya ce da shi ka ce assalamu alaikum a adkhul ka fara yin sallama sannan ka nemi izini lokacin da mutumin nan na bakin kofa ya ji Annabi yana gaya wa hadimin sa ya ji abin da yake gaya masa shi da kansa ma sai ya gyara sai ce assalamu alaikum adkhul in shigo Annabi ya ansa masa ya ce assalamu alaikum ya ce wa alaikum assalam shigo Annabi ya ba shi dama ya shigo saboda haka wannan ita ce sunna wato fara gabatar da sallama sannan neman ita shine abin da hadisai da dama suka zo a kansa kamar yadda muka faɗa a jiya malamai sun kasu gida uku wasu sun tafi akan zahirin ayar hatta tasta'nithu wa tusallimu ala ahliha fara neman izini sannan sai kai sallama wasu kuma suka tafi akan abin da yawancin hadisai suka zo da su shine gabatar da sallama sannan neman izini suka ce wannan wawun din da take anan la taqtadi at-tartib wa inma taqtadi at-tashriku al-jam an su kawai a faɗi sallamar ne da izinin amma ba ana nufin jera su yadda suke a nan ba kamar yadda muka yi misali ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma ar-raki'in ki sujjada ki ruku'u an san kuma sai an yi ruku' ake sujjada saboda haka kawo shi a wannan sigar ba wai yana nuna cewa a fara yin sujjada bane sannan daga baya a zo a yi ruku'u abinda zai ƙara tabbatar da wannan shine hadisin Abdullahi dan Abbas da ya ji daga Umar radiyallahu ta'ala anhu wanda lokacin da sayyidina Umar zo ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cikin shigifarsa da ya tashi sai yayi sallama yace assalamu alayka ya rasulullah assalamu alaikum ayadkhulu Umar assalamu alayka ya rasulullah assalamu alaikum ayadkhulu Umar sai da ya fara gabatar da sallama sannan kuma sannan ya nemi izini yace shin Umar ya shigo ko kuma kada ya shigo sina Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa izini da wannan yana cikin Sahihul Bukhari da Muslim to idan ya zanto mutum ya zo a gidan daga shi sai matarsa wato babu wani tare da su a cikin gidan to shin zai iya shigowa kawai ba tare da neman izini ba to shine al-Allama Muhammad al-Amin al-Shinqiti rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirinsa Adwa'ul Bayan yake cewa i'lam annahu illam yakun ma'a ar-rajul fi baytihi illa imra'atuhu idan ya zanto babu wani a gidan sai shi sai matarsa anna al-azhara annahu la yasta'zinu 'alayha zahirin nusus ba sai ya nemi izini ba وذلك يفهم من ظاهر قوله تعالى لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم شي haka za a fahimta daga zahirin ayar cewa te kada ku shiga gidan da ba naku ba ko gidan da matarsa take ciki ai shine gidansa koda bai mallake shi ba koda ba bai saya ba koda ba mallakin sa bane amma dai tunda iyalin sa na ciki to wannan shine gidansa to tunda aka ce kar ku shiga gidan da ba naku ba har sai kun nemi izini kun yi sallama shi kuma wannan gidansa ne kaga she dokar bata hau kansa ba shi dokar bata hau kansa ba wali annahu la hishmata bainar rajul wa imra'ati kuma babu wani abun boye boye ai tsakanin miji da mata babu wani abu da matarsa take boye masa saboda haka babu wani abu da za a ce kare ya shigo ya gani a tare da ita wanda bai kamata ya gani ba waya juzu bainahuma min al ahwali wal mulabasati ma la yajuzu li ahadin ghairihima suna cha kudai dainiya ta yadda babu wani wanda yake cakuɗeɗɗiya da shi kamar matarsa walau kana aban aw umman aw ibnan baya cakuɗeɗɗiya da mahaifiyarsa ko mahaifin abin nan ko ɗansa ko ainihin mahaifinsa kamar yadda yake gaure da cakuɗeɗɗiya da matarsa saboda haka ita ba sai ya nemi izinin ta ba ya zo a cikin al-Athar daga Ibn Juraij Abdul Malik Ibn Abdul Aziz Ibn Juraij al-Makki yake cewa malaminsa Ata ibn Abi Rabah wannan babban malami tabi'i yake cewa ayasta'zinu ar-rajulu 'ala imra'atihi mutum zai shiga wajen matarsa sai ya nemi izini in shigo ta ce shigo sannan ya shiga sai ce da shi la a'a ba dole ba ba sai ta nemi izini ba ba sai ya nemi izini ba Ibn Kathir sai ya ce wa hadha mahmulun 'ala 'adam al-wujub wanda yana nuna ba wajibi bane ba wai yana nuna ba a yi ba ko ba halatta a'a ya nuna ba dole ba ne akwai bambanci tsakanin a ce ba dole ba ko kuma a ce kana iya yi amma ba dole ba to kana iya yi amma ba dole ba shi yasa Ibn Kathir ya ce wannan maganar ta Ibn Juraij ta Ata Ibn Abi Rabah tana nuna ba dole ba ne sai ya nemi izini amma duk da haka in ji Ibn Kathir ya ce wa illa fal aula an yu'limaha bi dukhulihi yana da kyau mata alamar cewa zai shigo yana da kyau ya mata alamar gashi na shigowa wala yufaji'aha biha kada ya mata mufaja'a kada ya mata bazata lihtimali an takuna ala hay'ati la tuhibbu an yaraha 'alayha dan tana yuwa tana wani yanayin da ba za ta so ya ganta haka ba tana yuwa duk da matar shi ce za ta so wataƙila ta yi birgitsatsa haka ba ta so ta ganta ya ganta haka ba ya ji wata tsana ta shiga zuciyarsa saboda haka a gaya mata dan ta kinsa babu laifi kamar yadda ya zo cewa Zainab matar Abdullahi dan Mas'ud take cewa kana Abdullahi idza jaa min hajatin fantaha ila albab Abdullahi dan Mas'ud idan ya je ya gama bukatunsa ya dawo gida ya zo daidai da kofa tanahnaha wa bazaqa sai yayi kaki da ya zo daidai kofar gida sai ya kaki ya tofar karahata an yahjuma minna ala amrin yakrahu dan gudun kada ya fado mana ya zo ya gamu a cikin wani yanayin da ba zai so ba saboda haka kaga ashe ana iya yi manzi yana iya wa matarsa amma ba wai an ce masa dole ba amma da zai yi din to zai fi kyau akan yaki to shi yasa Ibn Mas'ud ya kasance yana haka wannan yana nan cikin tafsirin Ibn Kathir daga shi Abdullahi dan Mas'ud to amma idan ya zanto ba shi kadai ba matarsa ce kadai ba akwai maharim dinsa akwai ƴaƴansa mata ko akwai kannansa mata ko ainihin ƴan uwan mahaifiyarsa mata da suke gidan wadanda muharramansa ne amma ba matansa ba muharramansa ne to anan in yazo shigowa sai ya nemi izini ko ku a kawai tunda dai wadannan muharramansa ne ba matsala kawai su ganshi kwatsam ya fado to shine nan malamai suka ce al-azhar alladhi la yanbaghi al-ulul anhu abinda ya kamata wanda bai kamata a ce an kiyin sa ba annar rajula yalzamuhu an yasta'zina ala ummihi wa ukhtihi in yazo shigowa wajen baba abinnan babarsa ko yar uwarsa ko ƴaƴansa maza ko ƴaƴansa mata wanda suke balagaggu to ya nemi izini kare kawai ya auka musu daki ba tare da sun san zai shigo ba ƴaƴansa mata suna da dakin su ƴaƴansa maza suna dakin su in yazo shiga to yayi musu alama cewa gashi nan zai shigo ba kawai su ga ya banko kofa ya fado ba saboda me saboda in ya shiga ba tare da izinin su ba yana yiwa idan sa ya fada kan al'aurar ɗaya daga cikin su wanda kuma baya halatta gare shi ya ga al'aurar ƴarsa baliga ko ya ga al'aurar dan sa balagagge wanda baya halatta gare shi الحافظ ابن حجر الأسقلاني يكي تشوى إنما حديث يكي شرح حديث يكي تشوى إنما جئل الإذن من أجل البصر هو لأجل البصر أي أنسان الاستئذان ني لأجل البصر صبر كان إدو يقع من نبيناتي غنيبة شيسا أكسن يشدوكر نيما إذني يكي تشوى ويؤخذ منه أنه يشرع الاستئذان على كل أحد حتى المحارم وأن حديث ينا نون تشوى kowa ana neman izinin sa hatta wadanda suke muharramanka lalla ta kuna munkashifat al-aura dan sai zanto wato ta cire kayanta al-aura ta afili kaje ka zo ka shigo mata ba tare da saninta ba Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi asar a cikin littafin Al-Adab al-Mufrad daga Abdullah dan Umar yana cewa kana idza balagha ba'd waladihi al-hul الحلم عزله فلم يدخل عليه إلا بإذن عبد الله بن عمر دسند ديرا cikin yayansa ya balaga to sai kebe shi ba shi wajen zaman sa wajen kwanan sa daban sannan duk sanda zai shiga wajen sa sai ya nemi izini haka Abdullah bin Umar ya rika yake yi haka na Ibn Bukhari ya fitar da wani athar din shi ma da sanadi sahihi daga Alqama ibn Waqqas yake cewa wani mutum ya zo wajen Abdullahi shine Abdullahi dan Mas'ud yake tambayarsa astazinu ala ummi in zan shiga wajen babata mahaifiyata sai na nemi izini fa qala sai Abdullahi dan Mas'ud ce ma ala kulli ahyaniha tuhibbu an taraha ai ba a kowane yanayi kake so ka ganta ba a kowane yanayi kake iya ganinta ba zaka ka nemi izininta haka nan Bukhari ya fitar har ila yau da sanadi mai kyau daga Muslim ibn Nuzair yake cewa wani mutum ya tambayo sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam Hudhaifah ibn al-Yaman yake tambayarsa yace da shi astazinu ala ummi dan shiga wajen mahaifiyata inda sai na nemi izini yace in lam tastazin alaiha ra'aita ma takrahu in baka nemi izinin ta ba wata rana zaka ganta a yadda inda ba zaka so ba haka nan البخاري يفتر ده سندي صحيح ده عطاء ابن ابي رباح يكي تشوا يا تبي عبد الله بن عباس يكي تشي مسا استاذن على اختي ان نبي اذن شيغا وجن ير اواتا قال نعم يتي ايه نساكي ميمي تتبير يساكي تشوا دني نساكي تشي مسا اختاني في حجري وانا امونهما وانفق عليهما اي ام اوانا ني ده سكي زونه ا غيدانا كما ني نكي تشيد دسو wato ƴan uwana ne mata da suke zaune a gidana ni ne nake daukin cin su da shan su sai na nemi izinin in zan shiga wajen su na'am yace da shi na'am atuhibbu an tarahuma uryanatayn kana so ka gansu tsirara ne saboda haka irin waɗannan duk sun zo daga magabata sun zo daga Bukhari ya rawaito na Jabir shi ma wanda shi ma yace in zaka shiga wajen babanka ko babarka ko dan uwanka ko da tsofaffi ne ka nemi izini kafin ka shiga saboda haka idan mutum ya nemi izini to wanda zai iya bashi izinin nan shine mai wurin ko wanda yake da alaka da mai wurin ya kai munzalin da zai iya bada izini ko da yaro ne ya bada izini ko mace ce ko bawa wanda yake ko wato hadimar gidan wacce takan iya ta bada izini dan an san cewa in ta bada izini kamar mai gidan ne ya bayar to duk ana iya karbar izini daga wajenta saboda shine izini ba kamar shaida ba ba kamar shaida bace da za a ce ba za a karbi ta mace ɗaya ba sai ta mata biyu ba za a karbi ta bawa ba ba za a karbi ta yaro ba a'a ne ta ba shi bada izini kawai duk wanda zai iya bada izini urfan a bisa ga al'ada zai iya bada izini yaro ne mai hankali mai wayo wanda ya san me yake yi in ya leko ya ce shigo shikenan wanda ya isa sai mutum ya shigo lokaci yayi za mu tsaya a nan abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya fahimi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.